بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Laraba, wanda yau ina ga a kalandance ɗaya ga watan biyu, shine watan Safar. Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448, amma ina da kyakkyawan zaton majalisar sarkin musulmi a wajensu yau 30 ga watan Al-Muharram, wanda yau kuma ya dace da 15 ga watan 7 miladiya 2026. Wannan zama namu ne shi ne zama na 76 a cikin karatunmu na mako-mako da muke a wannan masallaci mai albarka. Allah ka ba mu ikon godiya gare ka. Kusan zan ce mun yi hutu na wata huɗu cif, domin an samu Shawwal, Zulqa'ada, Zulhijja, Al-Muharram. Amma kamar jiya muka rabu. Abin da yake nuna cewa lokaci ko ka shirya ko baka shirya ba zai wuce, ko dai ka ribance shi ka zuba alkhairi a ciki ya yi ma awon gaba da shi kafin ka je, ko kuma ka yi shiriri ta ya wuce baka sa komai, Allah kiyaye. To, a cikin taimakon Allah ga mu a cikin wannan sura, yau mun soma suratul Hadid. Wannan sura ita ce sura ta 95 a lissafin jerin surorin Al-Qur'ani ta fuskar sauka. Mun sha faɗa cewa akwai bambanci dangane da lissafin surori ta fuskar sauka da kuma jerin yadda suke a rubuce. Ita ce sura ta 95, domin ta sauka bayan suratul Zalzala ko Az-Zilzal, kuma kafin suratul Kitab, yawa kun fi sani da suna suratul Muhammad. Saboda haka ita ce ta 95 a wannan jeri ta saukarwa, amma za mu ga a rubuce yanzu ita ce kuma sura ta 57 a jerin surorin Al-Qur'ani. An ambace ta da suna suratul Hadid, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci al-hadid a ciki. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas. Allah yake cewa mun saukar da bakin ƙarfi, wanda akwai ƙarfi da kuma tsanani sosai a cikinsa da kuma amfani ga mutane. A nan malamai suka ce al-hadid ana nufi shi ne as-sultan, wato ƙarfi na shugaba. Usman bin Affan yana cewa inna Allaha yazi'u bis-sultan ma la yazi'u bil-Qur'an. Allah yana kangewa da shugaba abinda ba zai kange ta hanyar Alkur'ani ba. In kun fahimci wannan maganar, yanzu zaman nan namu da sauran zaman maki da malamu suke yi, Allah ya ce, Annabi ya ce, aikata kaza a bar kaza. Amma nawa ne suke aikatawa? Nawa ne suke bari? Bal za ma ga gidaje na da'ara na tsiyata ko na sabon Allah ga sunan. Wannan wa'azin nan yau azibi hana ba. Amma da shugaba ya ce kan na sake ji, to dole za ka ji. Dukkan garin mutum in ya ga cewa zai ji a jika, dole ne ya shafa wa kansa ruwa ya yi masa aski. To shi yasa aka ambaci Al-Hadid a cikin ta, to sai aka yi mata suna da Suratul Hadid. Wannan sura tana daga cikin Al-Musabbihat, ma'ana surori da suka soma da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ga uslubin da Allah ya amfani da shi a cikin surorin, wasu an yi amfani da fi'ili madhi kamar ita Suratul Hadid da kuma Suratul Hashr da Suratul Saf. Wannan gashi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi, da Hashr da Saf wa ma fil ardi. Kun ga an ambaci fi'ili ma don a ce sabbaha, kamar a ce fi'ili ne wanda ya wuce. Biyu daga ciki an yi amfani da fi'ili mubari, da Suratul Juma'a da kuma Suratul Taghabun. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al-azizil hakim. Kun ga shine ainihin Suratul Juma'a. Haka nan ita ma Taghabun ta soma da yusabbihu, ma'ana a nuna cewa ana yi yana ta maimaituwa. Kun ga biyar kenan. Uku fi'ili madhi, biyu fi'ili mudhari. To sai kuma Suratul A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Shi kuma wannan kun ga fi'il amr ne, ka tsarkake sunan Ubangijinka mafi ɗaukaka. To wasu suna haɗa ta da Suratul Isra, shi kuma sai ya zamo da masdari aka fara, ba fi'ili madhi ba, ba mudhari ba, ba amr ba. Sai aka ce subhanallazi asra bi 'abdi. Kaga subhan shine masdari na sabbaha yusabbihu, ko ka ce subhana ko tasbih. Ina fata an gane. Al-Imam Ahmad Allah ya jinkai a gare shi ya rawaito hadisi daga Al-Irbab ibn Sariya Allah ya kara masa yadda. Yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya kwantawa bacci duk daren duniya hatta ya qara al-musabbihat, har sai ya karanta wayannan surori wanda suka soma da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala. Wai sai ya sami Allah manzon kira alayhi salatu wa salam yana da wani wurdin sa daban na Al-Qur'ani, wanda wannan wurdin sa ne wanda yake kammala karatu a cikin kwanaki kaza. Sahabbai galibi a cikin kwana bakwai suke saukan Al-Qur'ani. To kuma manzo Allah sallama ga wata wazifar, in zai kwanta bacci sai ya karanta al-musabbihat. Don Allah tambayi kanka, kai kuma me da me kake karantawa in zaka kwanta? Wani ma kashi bacci zai dauke shi da earphone a kunnen sa yana jin kada kade. Allah kiyaye. In rai yayi halinsa me kake zato a wannan lokaci? Malaika ya karɓi ranka kana jin kaɗe-kaɗe, ƙila ma na baza, Allah ya shirya. To saboda haka wannan sura ta daga cikin ainihin al-musabbihat, wanda malamai suka ambata in wani da isra guda bakwai kenan. Wannan sura, Suratul Hadid, malamai da suka bibiye ta suka ce ita ce sura mafi wahalar hadda. Me yasa ta fi wahala? Saboda ta fi kowace sura kamannu ko kamanceceniya. Don ba za ka kama ayata duk gabaki ɗaya, za mu ga lissafin ayoyinta a wajen mutanen Basra da mutanen Kufa sun ce aya 29. Lissafin mutanen Makka da Madina da Sham sun ce 28. Mun ce duk sai bambancin wurin tsayawa ne. Wancan sun tsaya inda wancan ba su tsaya ba, sai suka lissafa wajen a matsayin aya. to babu wata aya da zaka kamo ta daga farko har ƙarshe baka samu wata kalma ce kama da wata aya ta wata sura ba kuma ka je ka gwada daga yau ka karanto ta ba wata aya da zaka ce na karanta ta daga farko har ƙarshe sai ka samu wata kalma irin ta a wata sura a cikin Alƙur'ani to sannan kuma kowace sura ta Alƙur'ani zaka samu Allah yakan kebance ta da wasu kalmomi wanda ba za ka samu a wasu surori ba ko mai gazartar sura to sai ka samu wata kalma wadda nan kadai za ka same ta don shi qul huwallahu ahad Allahu samad akwai as-samadu a duk qur'ani in ban da cikinta lam yalid akwai shi a wata sura walam yulad akwai shi a wata sura kufuan akwai shi duk ba sai nan ita kadai to haka nan surat al-falaq surat an-nas qul a'udhu bi rabbil falaq akwai al-falaq a wata sura in ba cikin ta ba hasid idha hasad akwai in ba nan ba babu to ita suratul hadid da malamai suka bibiya suka ce akwai kalmomi 66 a ciki wanda ba sura da zaka je ka same su sai ita kadai to wannan sura tana da cikin surori wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake karantawa duk dare bal sai ce a cikin al-musabbihat akwai wata aya wata ta fifita aya 1000 ibn kathir Allah ya jinkai gare shi yace ina zatan fadin Allah ne huwal awwalu والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم شو ولا آية تاكي مطين آية دبو كوما أين في التدرس دو من أولا سفو في الله سبحانه وتعالى تو الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات والأرض أبن ليك تكين سميدك السيد yana tsarkake Allah wa huwa al-aziz al-hakim kuma shine mabuwayi kuma shine mai hikima mai hukunci lahu mulku as-samawati wal-ard mulkin sammai da kasai nasa ne shi kadai yuhyi wa yumit yana rayawa kuma yana kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai هو الأول شيني نفركو والآخر شيني نكرشي والظاهر شيني بيناني والباطن شيني قويي وهو بكل شيء عليم كوم شين سنيني دنگني لدكم كومي تولى آيو إبائن الله إذا مكا كالليس لا مغمى لمي سنفي شي مألوني سدكي دكي kamar haka na farko da Allah ya ce subbaha lillahi ya tsarkake Allah wata irin tsarkakewa ake nufi malamai suka ce tsarkake Allah zai zamo ta fuska biyu tsarkake Allah daga dukkan tawaya tsarkake Allah daga dukkan nakasa duk abin da zai zamo tawaya ce duk abin da zai zamo nakasa ne to wajibi ne a tsarkake Allah daga wannan akwai abin da zai iya zamowa kamala kai ko ni a wajenmu amma in ka kwatanta Allah da wannan tawaya ce kai yanzu daga cikin kamala ka ko kamala sa a ce wani yana cin abinci alama ce ta kana lafiya kalau mara lafiya ba zai iya cin abinci ba kamala ce da lafiya a ce mutum zai yi tsuguno sannan kamala ce a ce mutum zai yi bacci kamala ce a ce mutum yana da mata kuma kwalliyar rayuwa ne shi ma kana da ƴaƴa to duk abin da zaka sifanta Allah subhanahu wataala da wannan ka kaskanta Allah kuma ka aibata Allah domin duka wannan kasawa ce ta waya ce me yasa kake cin abinci domin ka rayu baka isa ka ce za ka rayu baka ci ba dole ka ci sannan ka rayu ashe bukata sai Allah ko baya da bukatar komai baccin nan gajiya ce za ta taru akan ka sai ka yi shi zaka sanara ka samu lafiya ka samu walwala to Allah subhanahu wata'ala yace wa laqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama masana bil lugub mun halitta samai da kasai da abin da yake tsakanin su a kwana shida kuma babu wata gajiya da ta same mu kai yanzu ka je ka duka gona kai ta noma tun daga safiya har zuwa magariba baka huta ba na farko ba zai yi ba in ma kwaya ce ta fada ba kariya kai wannan to za ka ji jiki lokacin da ta sake ka sai ka ji cewa kamar tsum ma jikakke kake to amma Allah subhanahu wata'ala babu abin da yake gajiya da shi subhanahu wata'ala to wannan kashin farko kenan tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga dukkan tawaya kamar me kamar wani abu da za ka iya cewa dan adam shi ya zamo ba zai iya ba misali Allah subhanahu wata'ala kamar ayat da na karanta yace wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub sannan yace afa ayina bil khalqil awwal shin yanzu mun gajiya a wajen halitta farko ba zai iya ba kaga anan kai gajiyayye ne dama tunda Allah ya halicci dan adam sunansa gajiyayye sunansa kuma kasashe wa khuliqa al-insanu da'ifa an halicci dan adam tun bil azab mai rauni ne da rauni zai fara kuma da rauni zai kare Allah sai ce wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wa la fil ard innahu kana aliman kabira babu abin da zai iya gajiyar da Allah a cikin sammai ko a cikin ƙasai me yasa domin shi alimun ne kuma kadirun ne amma kai fa ko ne dole mu mun gajiya dan kama sai gajiyar da kai mata kama sai ta gajiyar da kai kai wannan ka sai gajiyar da kai rigar ka sai ta gajiyar da kai abun hawan ka sai gajiyar da kai saboda kasawar ka shi ko Allah babu abin da zai gajiyar da shi to kaga Allah shine mai kamalar da babu wata tawaya tattare da shi kashin farko kenan kashi na biyu tsarkake Allah daga kamanceceniya da dukkan wani abun halittarsa wannan wajibin ka ne duk wata sifa da zaka ji Allah ya faɗa a cikin alqur'ani ko ma'aiki alaihi salam ya faɗa ma Allah wannan sifar to ka ji a ranka lai tsaka mithlihi shay babu abin da ya kama da Allah misali Allah yakan sifanta kansa da wasu sifofi kuma sai ya ambata ma ɗan adam irin waɗannan sifofin Allah yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira Allah ya halitta ɗan adam daga wato ainihin digon mani wanda aka cakuɗa shi kuma aka saka mutum a fage na jarabawa shine duniya Allah sai ya sanya dan adam sami'an basira mai ji ne mai gane ne to kuma Allah ya ambaci kansa inna Allaha kana sami'an basira ganin ka ko gani na irin ganin Allah ne abadan jin ka ko jin Allah irin namu ne abadan suna kaɗai suka haɗa to sannan Allah ke tawo yabqa wajhu rabbika Allah ambaci kansa ko sifanta kansa da alwajhu Allah ya sifanta kansa da fuska fuskar Allah ta saba ma dukkan abinda ka taba gani ko ka taba ji ko kake tunani yadda ka san zatin Allah bai yi kama da duk wani zati ba to duk wata sifa ta Allah ba ta yi kama da kowace irin sifa ba saboda haka dole ne ka tsarkake Allah daga wannan duk wani aiki da Allah zai yi to ya bambanta da aikin da dan adam zai yi na sha buga muku misali Allah da ya kure gudun duk wasu masu technology da wasu masu ilimin kimiyya ilimin zamani za su yi abubuwa amma ba za su iya abin da Allah zai yi ba misali biyu. Misali na farko, ba wanda ya isa yi wata halitta ko ta ƙarfe ko ta roba ko plastic ko ma menene a ce a yi wata halitta wadda za ta dinga girma da kaɗan da kaɗan. Tana ci, tana sha, tana girma har ta kai gejin ta. Ka taɓa ganin wannan? Ba wanda ya isa yi wannan. Wannan halitta Allah ne shi kaɗai. To sannan wannan halittar za ta ji sanyi, za ta ji ainihin zufa. Sannan kuma ranta zai fashi kuma za ta yi walwala. Akwai wanda ya sai wannan halittar? Ba wanda ya sai wannan, sai Allah subhanahu wa ta'ala. To sannan ka kalli jikin ɗan adam. Yanzu daga cikin ni'ima da Allah ya wa ɗan adam. Allah ya kiyaye da wani abu zai yi mutum rauni. Kaga kafa ta yi rami ko tafin kafa ko gefen kafa ko cinya. Kaga wuri ya yi rami yana ta ruwa. Ai ta magani sai ya warke, sai ga wurin ya take tip. To yanzu da wani zai dan bangare wani gini, to wannan gini shi ma zai ta ci kowa, ya ta ci kowa, har ya zama daidai ba zai yi ba. A ce motar ka wani ya gwabce maka mota, an cire maka bamba wani bangaren ta, to ita ma za ta yi ta girma, ta ci ko ta daidaita, sai dai a je a yi maka leza. To kaga anan aikin Allah ya bambanta dukkan wani aiki, shi kadai zai iya irin wannan aiki subhanahu wa ta'ala. To saboda haka mu tsarkake Allah daga kowace irin tawaya, kowace irin nakasa, kowace irin tashi. Sannan mu tsarkake Allah daga dukkan mancecin da abubuwan halitta. Gaba ta biyu, da Allah ya ce sabbaha lillahi ma fis samawati, dukkan abin da yake cikin sammai. Wal ardi, da kuma dukkan abin da yake kasai. To tasbihin nan bi lisanil hali ne ko bi lisanil maqal? In muka ce bi lisanil hal, shine kallon wannan abun kadai zai nuna maka wanda yayi shi ba abun wasa bane. Kallon wannan abun zai nuna maka wanda yayi shi gagar misali. Kallon wannan abin zai nuna maka kwarewa na wanda ya yi wannan abu. Na sha buga mana misali, ka kalli ɗan adam. Babu halitta mai ban mamaki irin ɗan adam wacce Allah ya. Yanzu mutum yana zaune, za ka iya zuwa kai ta faɗa masa wasu kalmomi, kai ta faɗa masa wasu kalmomi, sai ga ya fashe da kuka. Kuma da za ka ta maimaita wasu kalmomi, sai ga ya fashe da dariya. Shi din ne kuma yanzu yake kuka, ya koma yana dariya. Ko ka sa shi dariya, kuma ya koma kuka a daidai lokaci daya. Ba wanda Allah ya yi ma wannan sai ɗan adam. To yanzu idan muka kalli halittar ɗan adam, za ta nuna Allah da ya tsine ka, ta fara iko ne. Allah ya yi mutum da kyawun dare. Allah ya yi mutum duk abubuwan rayuwar nan masu tafiya a ban ƙasa. Duk da ƙanƙantar jikin ɗan adam, duk da rauninsa, kuma suna tsoronsa. Dabbar jeji mai tafiya, in ba ta taɓa ganin ɗan adam ba, da ta ga ɗan adam ta ga wani mugu wanda zai iya cutar da ita. Ka tambayi wanda suka san jeji, a yanzu da jeji wato zaki zai fito farauta. Yana jin yunwa sai ga wata barewa, ya bi ta a guda sai ya gano ɗan adam. To zai kyale barewar sai ya gama da wancan mugun, sannan ya ji. Saboda zai iya gamawa da shi kafin ya gama da barewa. Allah ya bashi a zuciyarsa ɗan adam hatsabibi ne. Za ka ga cewa shi ba zai iya faɗa wato na ƙare dangi da ginin da Allah ya masa ba. To amma yana da dabaru, ya tada da kaza da kaza da kaza, bindiga, adda, mashi, takobi, kibiya, duk domin ya ƙwaci kansa ko kuma ya zalunci. To sai ka tafi yana irin wannan abubuwa. To almuhim, a nan da aka ce yusabbihu lillahi, shin ana nufin bi lisanil hal ko ko bi lisanil maqal? In muka ce bi lisanil hal, duk abin da ka kalla yana nuna maka akwai Allah. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Duk abin da ka kalla dalili ne da zai nuna maka lalle Allah shi kadai ne, bai da abokin tarayya a dukkan ayyukansa subhanahu wa ta'ala. To haka ake nufi ko kuwa bi lisanil maqal, wato a dinga furtawa subhanallah subhanallah subhanallah. Da aka ce sabbaha, ko yusabbihu wanne ake nufi bilisanin hal ko bilisan makan malamai suka ce duk biyun ake nufi amma dayan banda kafirai shi kafiri yana tsarkake Allah bilisanin hal la bilisanin makan ba wani kafirin da zai zo ka ji yana tsarkake Allah bal shi yana saka ma Allah ma kishiya dan wanda zai ce Allah daya kuku ne kun ga ya samu Allah kishiya bai tsarkake Allah subhanahu wataala ba wanda zai ce ga wani abin bauta banda Allah bai tsarkake Allah ba wanda yake jin wani zai iya aikin da Allah zai bai tsarkake Allah ba subhanahu wataala to sai malamai suka ce wannan tasbihin duk wani abu da Allah yayi a banka sa yana tsarkake Allah bilisanil maqal wa bilisanil hal saboda Allah yana cewa yusabbihu lahu as-samawati sab'u ko tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihin yati wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tabqaw tasbihahu wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi fati yana yin tasbihi game da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala walakin saydai la tafqahuna tasbihahum ba kwa fahimta ya suke tasbihi to kun ga da Allah ya ce la tafqahuna ashe kenan bilisanin maqal suke kuma ya tabbata hadisi tsakuwa tayi tasbihi a hannun manzo alaihi salam sauran sahabbai suke kaga wannan ya nuna jama'at suna tsarkake Allah bilisanin maqal shi yasa malamai suka ce kafiri ba zai tsarkake Allah ba amma rigarsa za ta yi tasbihi takalminsa zai yi duk abin da yake tare da shi zai yi tasbihi shi kadai ne kan gari ma Allah subhanahu wa ta'ala to sai malamai suka ce wannan yana nuna matsayin tasbihi a cikin zikirin Allah domin akwai abin da ake cewa at-tahliya qabla at-tahliya wato ya zamo an tsaftace katin kwalliya yanzu idan mutum rigarsa dukun-dukun da datti guga za a fara ko wanki kaga sai an wanke sannan a goge to wankin nan sunansa at-tahliya an tsaftace ta daga datti to sannan guga sunanta at-tahliya kaga anan anyi me anyi kwalliya to shi yasa zaka ga cewa tasbihin Allah za a soma da subhanallah sannan walhamdulillah sannan Allahu akbar kaman shi subhanallah takhliya ne kana tsabtace Allah kana tsarkake Allah da dukkan abin da wato bai tantance shi ba daga dukkan abin da bai dace da shi ba to kai takhliya sannan kuma tahliya sai ka ce alhamdulillah Allahu akbar godiya ta tabbata ga Allah kuma Allah shine mafi girma to wannan aya bayin Allah tana nuna mana muhimmancin tasbihi da kuma dukufan yin sa mun kan da tarbu wani hadith cewa subhanallahi tamla'ul mizan fadin subhanallah tana cika mauni wato ainihin gobe alkiyam wannan aya ko wannan gaba da makamantanta tana nuna irin yadda bayi da Allah ya halitta suke shu'urin ubudiyya cewa su bayi ne ababan mallaka a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa suke tsarkake Allah wanda suke kan gaba a cikin wannan sune mala'iku wanda Allah ya ba da shaida a kansu yace yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu suna tsarkake Allah dare da rana ba sa yankewa mala'iku ba sa gajiya ba sa ci ba sa sha ba ta bacci ko gajiya kullun tsarkake Allah suke subhanahu wataala to ko kai baka yi ba ashe kai ne kuran baya in kai kai zaka amfana in baka yi ba kai ka ragu kai ka cutu kai ne ainihin aka bari a baya malamai suke cewa duk da wannan bautar da mala'iku suke tunda Allah ya halice su kamar yanda mun sha karanta hadisi manzo alaihi salam yake cewa sama ta yi nishi kuma ya cancanta ta yi nishi babu inda za ka aje yatsunka hudu fata sai ka samu wani mala'ika ko ko dai yayi ruku'u ko wani yayi sujuda ko wani yana kai suna bautar Allah subhanahu wataala ma'ana kullun bautar Allah amma idan alkiyama ta tsaya za su ce ya Allah ba mu yi maka bauta irin yadda ka tantanta ba to kai ko ni masu ladi laraba ai kaga sai dai a hankali wani in dai ka ganshi ya tuka dare da tarbi a hannu to karan tse baka da kafara ta baci amma ana zaman lafiya ya zo da tsarkake Allah ina tasbihi na istighfari a aje san wannan ba da ka ganshi na tasbihi ka ga shi na kiyamul layli to kashi ya hade yanzu an zo tuba ne komai ya sai to yanzu wannan rayuwar bai amfani ta Allah kiyaye to saboda haka Allah sai ce subhana lillahi ma fis samawati a larabci akwai ma akwai man ma shine ghairul uqala man shune al uqala in aka ce ma fis samawati duk abubuwan da suke ba su da hankali malamin tafsiri suka ce an yi amfani da ma tagaliban lil uqala domin arundaye masu hankali dan in zaka lissafa don Allah da masu hankali da marasa hankali suwa suka fi yawa marasa hankali sun fi yawa in ne sai masu hankali kada ka ce mun ana nufin dabbobi a'a yan adam aljanu mala'iku wannan sune ake lissafawa da hankali amma dabba duk da wasu malamai suna cewa akwai dan hankali da Allah ya yi mata na iya buƙatar ta rayuwa suka ce ba za a ce dabba ba ta da hankali gaba ɗaya kuma lallai haka ne akwai dan hankali da Allah ya yi musu kun ga su na jeji da suke rayuwa a jeji Allah sai ya yi musu hankalin da ya ɗara na gida saboda su suna rayuwa ta jeji a nan za su rayu su ba su haɗuwa da ɗan adam to kuma ɗan adam mutunci ne to Allah sai musu hankalin da za su gano shi kuma su kare kansu yanzu ba zai yiwu gada ko barewa ta ganka ta tsaya tana ganin ka sai ka ga kura kuma taba ganin ka ba Allah ya kinsa mata a ranta wannan makashin ta to amma misali idan ta ga jakin jeje ko ta ga giwa za ta matsa ka duba girman giwa amma barewa ba ta tsoron giwa kai kuma ka kadan fitik amma tsoron ka suke to Allah ya ba su hankali daidai da za su kauce duk abin da zai cutar da su su kuma na gida tun da ana ta'amuli za a yanka su sai aka ba su karamin hankali ka yanke wannan wannan dakallo ka yanke wannan wannan dakallo da an ba su hankali irin na daidai ba wata za ta tsaya wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya bada to almuhim dai ya kace al-uqala sune yan adam da aljanu da kuma ainihin mala'iku ko shakku babu in muka ce marasa hankali kaga duwatsu bishiyoyi ciyayi duk wani abin da yake ban kasa in ka ce dan adam da aljan sunan su aljamadat ko ko sunan su ghairul uqala jamadat sune wanda suke aiki sandararru ba za ka sa dabbobi a cikin jamadat sai dai ghairul uqala dabbobi Allah bai masa hankali irin na takalifi ba to Allah subhanahu wataala sai ce ma fis samawati wato abin da yake cikin sammai marar hankali to in Allah ya kiyaye tasbihin marasa hankali to ya na masu hankali kuma wannan yana nuna maka tsagwaron ilimin Allah subhanahu wataala kai yanzu da za a ce mu bude baki mutum biyar mai ta tasbihi mai ta tasbihi minti goma mai shiru a ce to kawo lissafin tsarin tasbihin da wannan mutanen su kai za ka iya kawowa ba za ka iya kawowa ba kai ko da mutum biyu ne suka kai minti 15 suna ta tasbihi kana saurara ba za ka iya lissafawa ba dan karshe ba tare za su dauka su aje ba ko ka sai za ka lissafa to na ɗaya za ka lissafa banda na ɗaya to amma Allah ya san adadin tasbihin da aka fara tun daga duniya ya zuwa yau kuma ya san nawa aka yi yau nawa za a yi gobe ila yaumil qiyama wannan yana nuna maka Allah kadai shine Allah subhanahu wa ta'ala na sha faɗa mana hatta mala'iku da Allah ya saka su rubuta ayyukanmu ba dan Allah zai manta ba, ba dan Allah zai fatar lissafi ba, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah baya jahiltar komai, sannan Allah baya mantuwa. Me yasa aka sa mala'iku suna rubuta komai? Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Dan adam mai rinto ne, mai da'in dani, zai gama tsiya ta kunsa kullum yana wajen shakiyanci. Amma idan al-kiyama ta yi, aka tambaye sai ce ai shi mutumin kirki ne. Ah, ga wanda suka kare rayuwa suna shirka. Amma gobe al-kiyama su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki. Muna rantsuwa da Allah Ubangiji mu ga Allah fa. Ma kunna mushriki. To yanzu wannan ka ga yankin ba a rubuta ayyukan su ya za a yi. Da ruga su ce al-labbur wannan abubuwan da ake fada su ba su yi ba, su jin ba su gani ba. Tunda gobe al-kiyama kamar yadda hadisi suka nuna, dan adam zai ce ya Allah ni ba na buƙatar duk wata shaida. Idan ya ga tattafansa ba kyau, miyagun aiki kata-kata, sai ce to shi bai yarda shaidar mala'iku ba, bai yarda shaidar kowa ba. Sai a ce to yanzu wa kake so ya ba da shaida? Ya ce shi sai dai ya zamo jikinsa shi zai ba da shaida. Allah sai ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim, saboda baki maƙaryaci ne an san shi. In zaka bar ɗan adam da baki ba abin da ba zai faɗa ba. Shi ya sanya ya inganta a hadisi, duk ran da garin Allah ya waye, duk gabbai za su yi ta yi wa harshe magiya, ka ji tsoron Allah a cikin shahadin. In ka saitu mun saitu, in ka samu matsala mun samu matsala, duk garin Allah in ya waye, da hannunka, da ƙafarka, da idanka, da kunnenka, sai sun yi ma harshe magiya. Saboda shi ne ke da katobara, zai iya girbe abubuwa na bautar Allah na tsawon shekaru, kuma zai iya faɗar kalmar da za ta za a zubar da dinare a cikin minti ɗaya. To Allah sai ya toshe baki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Allah sai ya toshe baki, hannu ya bayani tiryan tiryan, kafa ma ta faɗa. Hasu ce wa kanu lijuludihim lima shahidtum alaina. Mutum ya daka mafatar sa tsawa, me yasa kike mana mummunan shaida? Inda za mu tafi aita da za mu tafi, ko baki sani ba ne? Sun ce an tsakana Allah allazi an tsaka kulli shay, Allah da ya ba kowa furuci, mu ma shi ne ya ba mu ainihin furuci. To abin da nake so na ce, duk tasbihin da ake wa Allah na ƴan adam, na mala'iku, na aljanu, na dukkan dabbobi suna nan kiyaye a wajen Allah subhanahu wata'ala. Ya san wanda aka yi, ya san waɗanda ake yi, ya san su wane ne ainihin sa a gaba. Wannan na kamalar wato ilimin Allah subhanahu wataala. To sai yace ma fi samawati wal ardi, abin da yake cikin sammai da kuma ƙasa. Mafi yawa ko ma ka ce gaba daya duk alqur'ani ba za ka samu jam'in ƙasa ba. Al ardu mufradi ne, al arduna shine jam'in ƙasa. To amma ba za ga Allah ya ambaci jam'in ba, sai dai mun fahimci cewa ƙasa ita ma guda bakwai ce. Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna. Mithliya ake nufi ta kamanceceniya ko ko ta lissafi? Domin muka ce misl kamanceceniya, ana nufin sama irin ƙasa ce ta fuskar launi? A'a, mithliya fil adad wa min ardi mithlahunna, ƙasa ma irin sama ce. Malamai suka ce domin alqur'ani yakan zabi kalmomi wanda suke masu saukin faɗa. In aka ce al-arduna zaka ji abin da nauyi a wajen faɗa. To sai ambaci mufradi al-ard, domin an ba mu labari cewa ita ma ƙasar ainihin guda bakwai ce. Sai yace wal ard, wato sun yi tasbihi ga Allah, abin da yake cikin sammai da kuma abin da yake cikin ƙasai. Wa huwa al-azizul hakim, kuma Allah shine al-azizu, kuma Allah shine al-hakim. Allahu akbar. Wannan sifofin zai yi wahala su haɗu a wajen ɗan adam. Mafi yawa in ka samu izza da wahala ka samu hikima, in ka samu hikima kuma sai ka samu babu izza. Mafi yawa in ka samu mutum mai karfi ko na jiki ko mai karfi na mulki ko mai karfi na kudi to zaka samu wauta in ba wanda Allah ya tsare ba zaka samu kama kariya zaka samu cin zani saboda me saboda wannan matsayin da Allah ya bashi ya taka kowa ya karye wanda ya ga dama ya wulakanta wanda ya ga dama to amma Allah subhanahu wataala duk da izzar sa kuma shi al-hakim me ake nufi da al-aziz al-aziz shi mai mabuwayi a cikin mulkin sa a cikin kudurar sa a cikin hukuncin sa al-aziz shine allazi la yughlab shine wanda ba za a taba rinjaye sa ba don Allah kun tabbajin wanda Allah ya aiko a je yake ba zai je ba an tabbajin da Allah ya aiko yake ka je to ba wakilki ka shirya baka shirya ba kai shekaru da yawa baka shekaru da yawa ba wallahi sai tafiya ko ka tabbata wanda ya kangare ba ne mutum ai Allah ya faɗi kalmar da ba wanda yake sallaka yace kullu nafsin za'iqatul maut ba wanda yace ya daga hannu yace ni banda ni in kuma akwai shi ya daga a gani yace kullu shay'in halikun illa wajha duk abin da yake ban kasa zai halaka zai zama babu shi sai dai zatin Allah subhanahu wataala shi kadai ne zai wasu to Allah mabuwaye ne buwaye da ba wanda zai iya rijayar sa wani daga cikin larabawan jahiliya yake cewa ainal mafar wal ilahul ghalibu ainal mafar wal ilahu talibu yake ta ina maguda inda Allah ne zai neme ka ainal mafar wal ilahu talibu ina maguda ina maboya idan Allah ya neme ka wanda isa yace wal asharamul maghlubu wallahu galibu yace domin shi asharam abin rinjayewa ne Allah shine mai rinjaye wallahu galibun ala amri Allah marinjayi ne a dukkan al'amuransa gabaki daya wani sai ga cewa to yanzu wannan abubuwan da suke ta faruwa a rayuwa to kuma Allah ya san da su kuma yana da iko yake ne to ai duniya ba komai ba sai a wajen Allah subhanahu wataala na ta faɗa mana misali wallahi masal'an yanzu da zaka zo a gonarka ko a filinka ko a kofar gidanka musamman irin yanzu lokacin damana ka samu yara sun zo sun shata layi wannan yace ga gidana a filinka yazo ya dunkula kasa yayi ɗan takuna wannan ma yace ga gidansa a ganga rigima ka fi mun iyaka in ka gamsu ya zaka yi dariya zaka yi ka wuce ka san shirme suke an ji ma kaɗan zaka zo ka gaba ku su sai wurin to ba mu kai wannan matsayin wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya san dai iyakan tika ce kai da'a ƙarshe dai ka tike zuwa ga Allah mutum ya fi tsara ya shaki sai ƙarshe zai tike wajen Allah wa anna ila rabbikal muntaha makura dai a wajen Allah ne shikenan kowa annan zai tike to shine al-aziz Allah mabuwayi kada ka taba ganin ana wani abu wanda ba daidai ba wai kaga cewa to wannan an fi karfin Allah ne a'a Allah yana da hukunci guda biyu ko kuma hukunci uku akwai al-hukumu al-qadari al-qawli akwai al-hukumu ad-dini ash-shar'i sannan akwai al-hukumu al-jazai shi hukunci qadari qawli Allah ya hukunta kaza zai faru wannan abun ko yana da kyau ko ba ya da kyau sai ya faru mu a matsayin mu na mu'minai musulmi ni'imar da Allah ya mana al-imanu bil ghaib mun yi imani da gaibu wal imanu bil qadar kuma yadda dukkan abin da aka yi kaddara misali mun yadda a musulunci duk mutumin da ya mutu kwanansa ne ya kare ba wanda yake ya dauke ran wani in kwanansa bai kare ba musulunci duk da aka kuma yadda ai ta'addanci ga rayuwar wani ba amma ba wanda yake ya kai wani lahira kwanansa ba su kare ba duk yadda yake kinsa kamar yadda ba zai iya kara masa ba idan fariki sun kare bi da yake son sa. To amma Allah ya kawo duniya a matsayin gida na jarabawa. In ba dan tsaro kuma alƙadari ba, to ba za a tantance wanda yake na kirki da ba na kirki ba, da kuma a hukumin shari'i. Hukumin alƙadari wannan yana kan kowa. Hukumin shari'i shine wanda yake mai da'a ya aikata, wanda yake kan gararre ya zama ya fitarci ba Allah subhanahu wa ta'ala. To dai Allah shine alifin al-aziz. Ni na san ila wasu sun karanta rubutun da wani yayi daga cikin wanda suka shugabanci ƙasar nan. Soho Tukuf yi wani rubutu na ban tausayi wanda yake nuna rayuwar ba komai ba ce, kaza 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 kaza, wato zaka tausaya dukiya da matsayi da wane ne duk sai ga baki ɗaya masu ƙarewa. An yi shakiyantar, an yi shegantakar, amma kuma yanzu an abin da ya rage kaɗan ne. Duk abin da mutum zai ci gaya nan sai dai fata. Mutum ya je ne, yana fice aka zare naman, bai sani ba, kaji ne ba ya ci, shi ya sa ya rame. Ko bai zai ci ne yana naka haka. Gangara ake sha, ita kuma gangara Allah ba ta da burki. Irin kaɗa fice ka yi. To wannan zai nuna maka kawai kai abin da Allah ya ce ka yi. Wallahi ba riba da tauci wannan. Amma duk abin da za ka yi gadara da shi, mulki, lafiya, matsayi, ana nan ko ka tafi ka bar shi ko ya tafi ya barka. To Allah dai shi ne al-aziz, shi ne mabuwayi. Sannan al-hakim, malamai suka ce wannan mushtaqun ko dai minal hukmi ko minal hikima ko ko min kilayhima. Shi al-hakim an kira to wannan daga al-hukm. Wato idan muka ce al-hakim, Allah shi ne mai hukunci. To hukuncin Allah kamar yadda muka ce ƴan uwa shi ne al-hukumul qadari al-kauni, sai kuma al-hukumu shar'i addini. In muka ce al-hakim minal hukum kenan. Idan muka ce minal hikima, to kuma Allah shi ne zul hikima. To za mu ce an ciro al-hakim daga dukkan biyan. Allah mai hukunci ne, kuma hukuncin da yake cike da hikima. Duk wani hukuncin da Allah zai yi, to akwai hikimar da tsaron ɗan adam ba zai iya gano wannan ba. Hukumu shar'i ne ko al-hukumu al-kauni? Yanzu idan muka ɗauki al-hukumu addini a shar'i, akwai abin da Allah ya shar'anta mana, kai yanzu a tunaninka sai ga me yasa aka yi kaza, ba dole sai ka gano ba. Yanzu misali adadin salloli, asuba raka'a biyu, asuban nan ka yi bacci ka huta tas, to sai aka ce raka'a biyu za ka yi. Isha'i ka gama kujiba, kujiba ta faɗi tashin kasuwa masana'anta, sai aka ce huɗu za ka yi. Yanzu wa iya hararo dalilin da aka ce a yi asuba biyu, azhar, la'asar, isha'i huɗu, a wanda ya ce gano. Kaga yanzu idan da hankali ne naka, sai ka ce to idan mutane suka tashi a huce, to a yi raka'o'i masu yawa. Amma idan an gaji a yi ƴar kaɗan. To amma Allah sai ya ce isha'i huɗu za a yi. Kaga wannan hukunci ne wanda yake a shar'i addini. Ba za ka iya hararo wani dalili, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi haka. Wata take tambayar Nana Aisha, ta ce ma ba da nisa taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah. Me yasa mata in sun samu tsarki daga jinin al'ada suke rama azumi ba sa rama sallah? Kaga sallah dai wajiba ce, azumi kuma wajibi ne. Amma idan mace ta kammala jinin al'ada, misali wata za ta kwana uku, wata kwana biyar, sallolin da ta samu kanta a wannan hali sun wuce, kinan ba za ta rama ba, kuma wajibi ne akan ta kafin wannan lokacin. Amma kuma za ta rama azumi. To me yasa aka ce ta rama azumi ba a ce ta rama sallah ba? Ita wannan gabar wasu za su iya ɗan hararo hikima, su ce to wala'alla shi azumi wani abu ne sau ɗaya a shekara, ita kuma sallah ta yau da kullum ce, wala'alla shi ne dalili. Wannan shi ne talammusul hikam, mutum ya ɗan shinshino hikima, ya ɗan taɓo hikima, ya ɗan abin nan ya hararo hikima. To amma akwai abin da kawai sai dai ka sallah ba. Yanzu misali, lokacin da Allah ya haramta riba, sai larabawan jahiliya suke ja'inja da manzo alaihi salam to yanzu kudi na ne wannan naje na siyo kaya na sayar na riba to wancan kuma yanzu ya rantsa makadara yanzu ace 100 na siyo kayan 100 na riba 20 an gane to wancan ya rantsa min 100 kuma ban samu ne kasuwanci ba sai wata daya me ne sai na danna sai bani 20 wanda inda a hannu na take ina jiwa zan ci 20 kun ga wannan hankalin larabawa jahiliya kenan suka ce me bambanci aje dai fa'ida ce wannan ya tare maka wata fa'ida domin ya karbe maka kudin da ka kasa juyawa to kuma shi ya amfana to me yasa ba za ka amfana daga cikin shi amfanin da ya amfana ba Allah sai ya ce wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba kawai shi kenan Allah da ya halatta saye da sayarwa kuma ya haramta riba to sai me kuma haka dole ba dole sai ka san me hikima ba tare da cewa malamai sun ambaci wato matsaloli da riba take haifarwa to amma dai abin nake so in ce kun ga wannan hukunci ne shar'i Allah zai hukunta kaza da kaza amma kuma ba dole sai ka san hikimar da Allah ya ce ai wannan ba yanzu misali gado Allah ya ce a ba namiji kashi biyu a ba mata daya kun ga ai an gano dalili namiji shine ya ta daukan nauyi ka kaddara mutum ya mutu ya bar ɗansa daya da kuma mata biyu ma'ana aya uku namiji daya mata biyu sai ya bar miliyan biyu sai aka ba namijin miliyan daya su wannan mata kowace 500,000 kuma dama lokacin auren su ya kusa ya za a yanzu sai ya nemo ciko a wannan miliyan din ya masa furniture wannan miliyan din ta sai ya nemo ciko ita kuma kowace ta sa na ta banki ko ta sayo keken binci ko injin taliya gani to amma kai namiji kai ne shawuya shi sai aka ce to a baka kaso mai dan zoka yadda zaka hidimta ma rauna na kaga wanda ba su gane ba sai suke ganin ai an yi danniya yaushe za a zo a ce wai a ba namiji sama da mutum ita ba ai adam bace ba a an ma'alamu amillah to ku kuka sani ko ku Allah ya sani ba lokaci dai na tsaya a nan dole sai Allah ya kimura na ya ce mu dora akan wannan gabar abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muke kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya zanta mu daidai da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh